إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أنوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da haduwa da ku a wannan safiya ta ranar Juma'a 4 ga watan Ramadana hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga garin Makka zuwa Madina shekara 1442 wanda yake daidai da wato 15 ne ko 15 ga watan 4 shekara ta 2021 daidai a wannan masallaci ne albarka masallaci Abu Dujana da ke nan cikin garin Zaria unguwar Kwarbai da farko kafin in ce komai ina mai ba ku hakuri akan jinkirin da aka samu Allah shaida ne nayi iya kokari na in gana iso cikin garin nan tun kafin karfe 9 amma wa ma tashauna illa an yasha Allahu rabbul alamin kuma na tabbatar ku kanku kila da kun san a halin da nazo nan da wasu ma sai gaban su ya faɗi dan ina gaban taba gudu a mota tunda uwata ta haife ni kamar yau gaskiya ni kaina na rinka jin tsoron irin tafiyar da nake shi yasa na rufe waya ta dan kar ma wani abu ya raba mu hankali so amma alhamdulillah tunda Allah ya kawo mu lafiya sannan abu na biyu shine ba zan so in saba lokaci da yawa ba kaida da ma karfe nawa kan tashi
in an fara film kuma goma
kaman goma to yanzu mun yi minti 30 ya ishe mu yam kai dadin matan zaria akwai imani nagode ma Allah da ya sa ku kuka haife ni alhamdulillah to Allah ya sa mu dace fatan mu shine Allah da ya ba mu iko abin fadin abin da yake so kuma yadda da shi Allah ya sa mu shiga cikin allazina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana Allah ya sa mu faɗi daidai ya sa ku ji daidai kuma ya sa a ran alkiyama abinda muka ji mai aiki da shi ya amfane mu har mun zama na anan kwakwalwata bata gama tsayuwa akan me zan magana ba sai dai a ƙarshe na zabi zan magana akan hanyoyi guda 6 da suke kai dan adam zuwa gidan aljanna saboda dama wannan ita ce ƙarshen riban kasuwancin kowa yana fatan yayi kasuwanci ne tsakaninsa da Allah a ce yau an waye gari ran alkiyama Allah ya ce da kai inna hadha kana lakum jazaan wa kana sa'ikum mashkura ga sakamako ga aiki an gode an karba to wannan haihuwa ta yi rana ke ko ana kasuwanci tsakanin bawa da mahaliccinsa Allah ta'ala da kansa ya faɗa a cikin alqur'ani cikin suratul tauba cewa a cikin mu'minai ma ya zabu wasu yayi kasuwanci da su sun siya aljanna da rayukansu da dukiyoyin ya ce inna Allah ashtara min almu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum aljanna Allah ya yi ciniki ya siya daga wasu mu'minai cewa sun ba da dukiyoyinsu da rayukansu shi kuma Allah ya ba su gidan aljanna kar ku manta aljanna nan ita ce annabi sallallahu alaihi wa sallam ke cewa inna fil jannati ma la aynun ra'at ولا اذن سمعت ولا ما لا خطر على قلب بشر اجدان الجنه akwai abinda duk irin labarin jin dadin duniya da kike ji to aljanna akwai abinda kunninki bai taba jin irin labarin ba sannan akwai abinda in kika gani a gidan aljanna baki taba ganin irin shi ba a ni'ima ko da a TV ne da kike kallo Allah ta'ala ya ce wa idza ra'aita thumma ra'aita na'iman wa mulkan kabira to wannan gida ita ce ƙarshen burin dukkan wani mutumin kirki babban fatan duk musulmi na farko shine tsira daga azaban Allah ya za a yi ka fara tsira daga azaba to alhamdulillah idan an tsira daga azaba kuma sai mataki na biyu shine a shiga aljanna to wannan ku sani ya ku yan uwa musulmi gidan aljanna aiki ake mata tukuru, ba a neman aljanna da fanyin jiki, ba a neman aljanna da lalaci da kasala. Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ala inna sil'atallahi ghaliya ala inna sil'atallahi aljanna. Ku saurara ku bani hankali wuri daya, inji Annabi sallallahu alaihi wasallam. Yace tabbas hajar Allah fa tana da tsada, ba ta da arhan farashi. Sai yace ku saurara da kyau, ku ba hankali wuri daya ku ji ƙarshen tsadan hajar Allah ita ce aljanna. Ya Allah ka sa mu a ciki. To Allah subhanahu wata'ala babba abin da yake so a wurin bawa shine da'a. Menene da'a? In an ce ka bari ka bari, in an ce kai aga kana yi, wannan shi ake ce ma da'a. To Allah yana sanya aljanna a cikin abin da yake karami ma a idan mutane matukan an yi ma Allah da'a. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa ma Abi Dharr al-Ghifari, yake cewa da shi la tahqiranna min al-ma'ruf shay'a, kada ka raina aikin alkhairi fa ko mun kankanta sa, ko mun kankanta aiki alkhairi kar ka raina shi. Walau an talga haka bi wajhin balik, ko da ku zaka ga dan uwanka musulmi ne ka sake masa fuska, kar ka raina wannan aikin matukan kai da kyakkyawan niyya, sai Allah ya baka aljanna. Nana Aisha Allah ya kara yadda a gare ta, ba ku fice amin ba, kuma ban ganku da bakakken hijabai ba, Allah ya kara yadda a gare ta. To ko kufa Nana Aisha radiyallahu anha wata rana tace ina zaune, sai wata mata ta shigo wurina, a tare da mata akwai ƴaƴanta guda biyu, kananan yara ne, kanana sosai. Tace talauci da yunwa shi ya koro su har suka shigo wurina. Da suka shigo tace suka tambaye ni ko akwai wani abu da zan iya ba su. Nana Aisha tace na duba gidan nan kaf, babu abin da zan iya ba matan nan banda wani busasshen dabino guda ɗaya. Tace da na ɗauka na bata a gabana, sai ta tsaga dabinan nan gida biyu, ta biƙa ma yarinyan guda ɗaya, ta biƙa ma ɗayan ita ma guda ɗaya. Ita bata ci komai ba ta ba yaran. Tace wannan abu sai ya jaki zuciyata. Na kasa hakuri, tace da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya shigo sai na bashi labarin abinda wannan mata ta yi. Ta shigo ta tambaye ni ba ni da shi, in ban da dabino guda ɗaya da na bata kuma, sai naga ta tsaga shi gida biyu ta ba ƴaƴanta. Wanda Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce da ita, ai babu wanda Allah zai bashi ƴaƴa mata guda biyu ya raine su, ya ɗauki nauyinsu bai tozarta su ba, face sai Allah ya shigar da shi gidan aljanna. Ma'ana Annabi sallallahu alaihi wasallam yana mata bishara da ita ƴan aljanna ne sanadiyan tsagun dabino guda ɗaya. Kun fahimci abin da nake nufi? Yawwa. To saboda haka ƴan uwa musulmi, azaban Allah bai da daɗi. Allah ka nisanta mu da azaba. Duk abin da musulmi zai yi ya iya kwatan kanshi ya nisanci azaba, to bai yi asara ba. Shi yasa duk mumini, duk mutumin kirki, idan ya tashi aiki baya kallon aikin yayi wahala ko yayi sauki ko yayi kadan ko yayi yawa, a'a, shin Allah zai yarda? In bi Allah zai yarda shikenan. To wannan shine abin da nake so mu duba ni da ku. Akwai hanyoyin samun aljanna, suna da yawa kwarai da gaske. Sai dai a tunanina waɗannan guda shida da na ɗauko mana za su cika so mai yawa na cikin sauran abubuwan da suka yi saura. Abu na farko da ke taimaka ma mutum ya zama mutumin kirki kuma ya kai zuwa ga rahamar Allah shine neman ilimin addini. Wannan kuma ya bayu ne saboda faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala Allahu lahu bihi tariqan ila aljanna. Duk mutumin da ya riki wata hanya yana neman ilimi a wannan hanyar. Ku fahimci hadisin da kyau. A hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce ya zama malami ba, ya zama sheikh, ya zama akrama kalla, ya rubuta littattafai mujalladi 150, a'a, yana dai neman ilimin bai fasa ba. Sawa'un ya samu da yawa ko bai samu da yawa ba, saboda shi ilimi kaman arziki ne. Allah ta'ala ce nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayatid dunya, kakan haifi da haifi ka wadata ko. To to wannan shi ma ilimi haka Allah yake raban shi bisa hikimarsa ya ba wani da yawa ya ba wani kadan amma dai ko an baka da yawa ko an baka kadan baka ci nasara ba sai kai domin Allah dan zai iya yiwa mutum yana da tarin ilimi duk duniya an yi magana ana jin duriyarsa amma rashin yi domin Allah ya sa kuma ran alkiyama ilimin nan ba zai amfane shi ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi mutane guda bakwai waɗanda ranar alkiyama wutan jahannama za ta fara karin kumallo da su wallahi a cikinsu ya faɗi malami da aka bashi ilimi aka bashi qur'ani ya karanta shi yayi amo ya fita ya shiga gashi gwani na gwanaye a qur'ani amma babban matsalan bai yi shi domin Allah Allah sallallahu alaihi wasallam Allah zai ce da shi tabbas mun baka ilimi kuma kai amma baka yi dan mu ba dan haka a wuce da shi gidan jahannam to wannan yana da hatsari matukar gaskiya kenan wannan zai nuna mana ashe neman ilimin nan dake kai mutun aljanna shine wanda aka yi domin Allah shi yasa ake cewa al'amalu salih aiki nagari duk wani aiki da za a kira shi da suna aiki nagari a shari'ar musulunci to aiki ne da yake da siffofi guda biyu siffa ta farko a yi domin Allah siffa ta biyu a yi koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a cikin aikin to don haka nan ya ku yan uwa musulmi abu na farko da ke kai mutum zuwa ga rahama shine neman ilimin addini idan mutum yana neman ilimin addini tabbas Allah sallallahu alaihi wa sallam ya bude masa kofar zuwa aljanna kai tsaye kuma cikin sauki ba tare da tsangwama ba a ranar alkiyama ku duba ku gani hatta koyan karatun alkur'ani manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa almahiru bilqur'an ma'a safaratil kilam albarara duk mutumin da yake karatun qur'ani yake yin sa sosai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce to yana tare da mala'ikun da suka rike alqur'ani a baitul izza kafin a saukar da shi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa sallam shekaru 23 yace wallazi yaqra'uhu wanda ke karanta shi wai ta taufi yana inda ana a'udhu bil yana a'udhu ne ba a'udhu ba yace a'udhu kun ga da wahala ko to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ka sha kurmin ta falahu ajrani wannan shi lada biyu ma gare shi na farko yana da ladan karatun da yake sannan wannan wahalan da yake sha Allah sallallahu alaihi wasallam ita ma Allah ya biya Allah zai bashi ladan wannan wahalan koyan Qur'anin da yake idan ba Allah ba ina ake irin wannan yanzu dan adam kana mishi aiki kuskure ka dan zaka ce na kore ka na sallame ka tafi ka bani wuri to amma banda Allah shi Allah sai kai kuskure kuma sai kaunace ka saboda shi bin Allah Allah ta'ala yana kaunan mu da rahama yana son mu da jin kai ya ku yan uwa musulmi neman ilimin addini abu ne wanda ba a daina shi saboda aljanna abu ne wanda ake mata aiki har zuwa rana ta ƙarshe da ake barin gidan duniya annabi sallallahu alaihi wa ta'ala ya fifita ya daga darajar mutanen da suke da ilimin addini da kansa yace wallazina utul ilma darajatu lalle waɗanda aka ba su ilimi suna da daukaka da daraja a wurina ne Allah don Allah yanzu inda a ce za a kai ofishinki a miki ofishi a fadan shugaban kasa ga ki ga shugaban kasa kina ga gidanki za a ci tuwo ba nama idan kika yi ciwon kai kina ga shika za a kai ki a duba ki ai sai dai ki ja na ku kawo jirgi a kai ta Germany a kai ta Ingila to yanzu wanda ke cewa kina kusa da shi fa shine rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma Allah ne mai gayya mai aiki ne kowa mai komai awwalun bil ibtida wa akhirun bil intiha na farkon da bai da farko na karshen da bai da karshe balle a ce mulkin sa ko arzikin sa ya kare babu to saboda haka kin ga ashe kusanci da Allah ba karamin abu ba shi yasa a wani wurin Allah subhanahu wataala ya nuna cewa wanda suke da ilimin addini ma suna kusa da Allah gab da gab yace shahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist Allah ta'ala da kansa ya shaida cewa babu abun bauta bisa cancanta face shi a karan kansa kuma gaskiya ne sai ya ce wal mala’ikatu masu mun shaida a aji na biyu su ne mala’iku in ji Allah. Kamar ki ce to Allah sai suwa ne sai ya ce wa ulul ilmi sai kuma masu ilimin addini su ne masu shaida na biyu na uku a ga Allah. Sannan Allah ta'ala ya shaide su da cewa duk inda za a je a dawo masu ilimin addini duk yanda duniya za ta lalace sai an samu sun fi kowa alkhairi. Duk inda za a buga a raya a ce kaza a ce kaza a ce ai malaman ma sun zama ƴan duniya ai sun lalace duk dai a je a dawo. Aikin mu haƙiƙanin aikin mu yana ƙaryata abin da muke faɗi. Me nake nufi? Duk sukan da za a yi ma malaman addini duk yanda za a aibanta malaman addini idan aka yi mutuwa ina ke zuwa? Sakatariyar local government? Filin siyasa? Wa ake nema? In aure ya samu matsala wa ake tambaya? Idan za a je gaban Allah da sunan za a yi sallah wa ke shiga gaba? Tashi dai har yanzu dai tana jika. Ana mutuwa wurin wa ke tafiya? Ashe dai an yadda cewa dai suna saman kenan. Kun fahimci magana? Yawwa to saboda haka Allah ta'ala ya nuna cewa qa'iman bil qist masu ilimi suke iya tsaida adalci saboda wanda bai san Allah ba zai zalunci. Duk wanda bai san Allah ba zai zalunci. Sanin girman Allah yana da muhimmanci a rayuwar musulmi. Ibrahim bin Adham Allah ya ji kansa da rahama. Wani mutum fajiri ne mai yawan saban Allah. Yana alfahari ma da zunubin da yake aikatawa. Yace ma mutane ni fa kun ganni zuciyata ta kekeshe ba wani zunubi dake ban tsoro komai yin sa nake. Sai suka ce wallahi ga Ibrahim ibn Adham can da zaka je yi maka wa'azi muna ganin zaka shirye. Yace ni fa ba wanda ya isa suka ce to ka gwada ne. Yana zaune sai yazo ce da shi ya aba Ishaq. Mutane sun ce wai ku ji irin magana kamar mu wai. Wai an ce an kai mun wa'azi wai kila wai zan iya shirya ko zaka gwada. Sai kalle shi ya shiru bawan Allah. Yace a'a shirya hannun Allah take. Ni ba zan iya shiryar da wanda Allah bai so shi da shirya ba. Amma dai ina so ka san wani abu. Yace menene shi? Yace duk zulubin da zaka aikata da duk laifin da kake ganin kana yi ka je kai ta yi idan zaka iya kiyaye wasu abubuwa guda biyar. Yace ban gane ba in gaya maka ba laifin da ba zan iya ba abu biyar kadai. Yace eh inda zaka kiyaye su ka je kai. Yace to amma ban muka je gaban Allah ya kamo ni zan ce kai ka faɗa. Yace ka ce ni na faɗa. Yace to faɗe su mu ci. Yace to duk zunubin da zaka ya kai bawan Allah duk girman zunubin ka je kai amma ka je inda Allah ba zai ganka ba. Sai shiru kun ga ya sa shi dole halarto da girman Allah ko shine maganan ilimin da muke magana. Kun ga yanzu ya sa dole ilimin sanin Allah. Duk wanda ya san Allah haƙiƙanin sani saba ma Allah zai masa wahala. Shi yasa kuka ga Allah subhanahu wa ta'ala ya fi kowa nisantar laifi saboda ya fi kowa sanin waye Allah. Yace to kaje inda Allah ba zai ganka ba. Sai ya shiru yace ta algafata malam to ina ne Allah ba zai ganni ba yace ai ban sani ba. Tunda kai ke so kai zunubi sai ka nemo wurin ka boye. Yace ni ban san inda Allah ba zai ganni ba gaskiya. Amma dai ko menene sauran abu hudun nan ba sai suka kai wannan wahala ba. Menene na biyu? Yace to zaka iya kiyaye na biyu shi ma ka je kai laifin ka yace to faɗa mun. Yace in zaka yi laifin ka je ƙasar da ba ta Allah ba ce. Yace akwai wata ƙasa da ba ta Allah ba ce ta ma nemowa za ka yi dan ni ma ban san ta ba amma ka nemo tunda kana so kai laifi. Yace gaskiya ni ban san wannan ƙasan ba. Yace to sai dai ka ji abu na uku. Yace menene shi? Yace to tunda Allah yana ganin ka kuma a ƙasan shi haka kuskura ka ci masa abinci. Karkata wani abinci ko abin shansa saboda abin da kunya matuƙa a ce yana kallonka kuma a ƙasansa kuma ka ci arzikinsa kuma ka saba mishi rashin kunya ya yi yawa. Sai ya ce gaskiya ai in ban ci abinci ba mutuwa zan yi. Sai ya ce to ka san me na huɗu? Ya ce a ya ce ka tanaji ƙarfi sosai don wata rana zai turo mala'iku su ɗauki ranka kakka inda ka biyu su ka yaƙe su karka tafi don in ka tafi haɗuwan ba za ta yi kyau. Yace mala'ikun yaushe za su saurare ni? Yace a kai ke so kai zunubi za ka sai ka nemi ƙarfi. Yace ba zan iya faɗa da su ba. Yace to na biyar kawai ka tuban ma Allah. Yace to wannan na biyar ɗin ba sai an jima ba yanzu ne ma zan tuba. yace yanzu ne ma lokacin tuban ba sai an jima ba saboda ya ga girman fitinan dake cikin sabon Allah to jinsan da kake kokarin sanin Allah kana nisantan laifuka ko ka sani ko baka sani ba Allah zai kautata zuciyarka zai taimake ka zai kusanta ka zuwa gare shi to kuma sannan wani abu mai dadi shine yana yin naso har zuwa ga zuriyarka yana yin naso babu abu mai dadi kaman ka bar ma ƴaƴanka ambato mai kyau yau a ce danki yace uwata ita ce wanci mahaifina shine wani kin ga wannan kokarin da kike zai sa su ma su yi su gajar mu wasu shikenan kin shuka alkhairi a bankasa kuma wallahi ko kina kabarin ki lada na zuwan miki to kun ga wannan arziki ne mai yawa kwarai da gaske saboda haka abu na farko da ke kai bawa gidan aljanna ya uwa musulmi akwai neman ilimin addini wato ya isa abinda zai sa ku ji kuna sha'awan karatun addini sosai ina fadada wannan saboda zahariya garin ilimi ne alhamdulillah ana kokari amma ina so mu kara dagewa saboda yanzu zamani ya zo da abubuwa masu yawa wanda ke nifanta mu daga neman ilimin addini musamman zuwa social media din ya sanya an shagaltu gabarin abubuwan da su ne asali yanzu har karatu wani aboki na yake ce min ni fa Umar Barka ji tunda kwamfuta ta zo ba ruwa na da littafi nace to zaka halaka haka da gaya mishi kai tsaye nace mai zaka halaka yace me yasa sai nace mishi kaga alqur'ani a kallon takarda ko baka ganshi ba yace ya ganshi nace to har a tashi kiyama kallon takarda yana da albarka kaga wannan tankwashe kafan da zaka yi a gaban malami da ka bude littafi ka juya to wannan abun kada ya sai sa Allah ya maka rahama ya lausasa zuciyarka ba zai taba zama maka dai da kana kallon kwamfuta kana danna danne da latsala tsaye ba wannan tarbiyyar da kuke ga iyaye da kakanni suka ba mu na neman ilimin addini yana da fa'ida kwarai da gaske to saboda haka a wannan gaban kafin mu je gaba ta gaba shine ku gane muhimmanci da darajar ilimi ta yanda Allah ya zabi irjin masu ilimi ya ajiye littafinsa a ciki dan Allah ya ce bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladina utul ilm shi alqur'ani ayoyi ne mabayyani a fili muka yi bayanin shari'a filla filla amma mun ajiye waɗannan ayoyi a cikin kirazan wanda muka ba su ilimi kun ga anan kenan Allah ya zabi kirjin masu alta ilimin addini ya zamto nan ne akwatin da yake ajiye ayoyinsa to dan Allah me kuke tsammani idan Allah ya zabi kirjinki a matsayin inda zai ajiye ayoyinsa a ranar haduwanki da shi ne kike tsammani a tukuicin da zai miki yama kisa Allah da fa innal jannata hiyal ma'awa an gane ko to saboda haka gaban mu ta farko shine abin da ya shafi neman ilimi gaba na biyu daga cikin abubuwan da suke sadar da mutum da rahama da samun aljanna shine alqur'ani ina so ku la'akari da wani abu daya inda Allah madaukakin sarki ya zabi wani littafi ya zamto ya fi alqur'ani to wannan littafin da shi za a ba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam amma tunda kuka ga Allah ya baiwa annabi sallallahu alaihi wa sallam alqur'ani to Allah ya zabi qur'ani ya zamto shi ya fi kowane littafi gaba daya ina fata kun fahimci wannan to karkashin alqur'ani akwai abubuwa da dama waɗanda suke kai mutum zuwa ga aljanna na farkonsu shine karanta shi karanta alqur'ani musamman a wannan wata na ramadana annabi sallallahu alaihi wa sallam dai daga cikin sahabban sa yake cewa malaika jibril duk shekara yakan zo su yi darasin qur'ani da annabi sallallahu alaihi wa sallam tun daga bakara har zuwa minal jinnati wan nas yace amma a shekaran da zai rasu su biyu malaika jibril ya zo mishi kenan ashe ana son kullum alaƙanka da Qur'ani ya rinka ƙara matsawa saboda kai ma kulli yawmin yuqarribuna ila nihayati duk ranan duniya idan ta fito tana kusanta mu zuwa ga kabarin mu ko mun gane ko ba mu gane ko mun yarda ko ba mu yarda ba to karatun alqur'ani yana da gaske abin da ke sanya mutum ya samu rahamar Allah Annabi sallallahu alaihi wa sallam yana yawan karanta alqur'ani duk wata ibada da kuke gani a gidan duniya idan dan adam ya rasu kusan ibadan tana tsayawa misali ba yau muna hudu ga watan ramadana ba to a Kaduna unguwarmu akwai wanda ya rasu ana gobe azumi har muka je muka yi ta'ziyar sa wannan bawan Allah Allah ya ji kansa da rahama yanzu shi ba shigo ta Ramadana da shi ba kuna ganin da aka ga wata a daren Ramadana za a je makabarta a ce mishi alhaji wani an ga wata ka dauki azumi a me yasa saboda nashi ya riga ya kare an gane ko haka nan ba za ki je makabartan madarkaci ki ce hajji ya turka shi an fara biyan kujeran hajji nawa za a biya miki ina saboda ba ta ba an yanke wannan dama to amma ko kun san cewa shi alqur'ani har a gidan aljanna sai an karanta shi komai yana karewa sanadiyar mutuwa amma banda qur'ani me yawan karanta shi zai cece shi ran alkiyama da shi da azumi haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa sannan idan an shiga aljanna annabi sallallahu alaihi wasallam yace yuqalu sahibul qur'an za a ce ma abocin alqur'ani ikra warqa karanta a daga matsayinka annabi sallallahu alaihi wasallam yace wuta darakat rami ne gidan wuta amma aljanna darajatin daukaka ce sama take sai ne ce ita amma siyake sunna zaki daka ki hausu ne karatun qur'ani haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa za a ce ma abocin alqur'ani ikra warqa karanta qur'ani za a daga ka ka hau benan kuma duk gidan da ke sama ya fi wanda ke kasan shi idan yan gidan kasa holan suke sawa yan can saman suna sa tufa ne saboda su sun yi tufa zuwa sama to ku sani wanda za su je na can saman kuma fa ulaika alladhina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada was-salihin Allah ya musu kirari yace wa hasuna ulaika rafiqa ma dalla da waɗannan na saman su zanto abokan tafiyanka wanda zaka zauna tare da su Allah ya ƙara ya ba mu magana yace zalikal fadlu min Allah wannan daraja ce ta Allah Allah ka samu a cikin su
amin
to me nake so in ce da ku anan shine idan mutun ya karanta qur'anin nan annabi sallallahu alaihi wasallam yace za a rinka daga darajar mutun kina karanta qur'ani aljanna ana daga ki ana ƙara miki matsayi ana ƙara miki ni'ima manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace matsayinki na ƙarshe a aljanna ayati ta ƙarshe da kika karanta inda kika tsaya nan za a tsaye da ke duk da ana tsaye da ke ko baki kai bakara ba zaki ji alhamdulillah mu ne yan aljannan asali saboda baki ga na samanki ba amma da zaki ga na samanki ayya sa ai da kin sa akwai tahajjiya turka shi sune iyalan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to babban jin dadin shine idan mutum ya zama haddacin qur'ani raka manzon Allah zai rinka da tilawa haddi zanto makwabcin sa ko kun san cewa aljannatul firdaus aljannal firdausi rufin gidanta shine al'arshin Allah an rufa saman aljannan firdausi da al'arshi to kaga a ce bayan ni'iman kuma kana kusa da Allah wannan yafi komai dadi a rayuwa to dan haka ya koyan uwa musulmi kar ku yi sakaci da karatun alqur'ani ku rinka karanta shi yana tausafa zuciya yana cire damuwa sannan kuma yana sa mutum ghaliza insaniya menene ghaliza insaniya shine duk inda ake so ki ji tausayi ba za ki san san da tausayi zai shiga ranki ba duk inda ake so ranki ya baci kun san akwai inda ake so kai fushi ka nuna fushi kuma domin Allah to ba za ki san san da zaki fushin kuma ki tsaya inda Allah yake so ba tare da wuce iyaka ba sannan da ake so ki hakuri ba za ki san yanda aka ki kai hakurin ba ku fahimci wannan a cikin rayuwar sahabbai da kyau musamman ku dauki sayyidina Umar radiyallahu anhu duk wanda aka ce Umar ya san wani namiji ne tsayayye wanda bai daukar raini ko to amma kuma duk da haka idan kana karanta tarihin Umar zaka gane babu kusan mai iya tsayuwa akan dokokin Allah in cas da cas kamar sayyidina Umar saboda akan masa abinda zaka yi tsammanin zai kashe mutum amma sai kaga kuma ya hakura ya yafe ma ya tausaya Huzaifah bin al-Yaman ko Salman al-Farisi ɗaya daga cikin su yace wata rana ranar Juma'a kamar irin ranar Idi yau yace mun fita tare da Sayyidina Umar da safe muna yawo a garin Madina yace sai muka ji wata mata tana kururuwa tana tsine ma Umar albarka a cikin gidanta Sayyidina Umar sai tsaya ce ai masa magana a nema mai izini ya magana da wannan mata da ta fito yace yake baiwan Allah mai Umar yayi miki lokacin shine Amirul Mu'minin tace ai azzalimi ne shugaba ne mara tausayi yace menene zaluncin da yayi miki ba ta san shi ba bata san shi bane tace ya tura mijina yaki sun tafi yaki amma gidan kowa ana kai abinci banda gidan nan ga yara nan suna ta kuka saboda yunwa yace dole Allah wane ne mijinki tace wane ne shine ya juya tare da Huzaifa yace zo ka raka ni suka je baitul mal yace a duba list din wanda suka tafi yaki da abin da ake kai musu na dukiya aka duba ba sunan shi sai mai rubuce ce Amirul Mu'minin me kake bukata yace akwai gidan wane ba ku kai masa abinci gashi ga sai ce a ba laifin mu bane lokacin da aka za ku ta jakin nan ba yanda ba ai bai ce kara kusura kai ko kwayan haki gidan shi ya bar mu Allah da manzonsa iyalansa yace ka ji abin da ya faru ba mu ne muka yi laifi ba ga abin da mijinta ya faɗa sai na Umar yace yayi kuskure ku rubuta ku diban masa abin da ake bayarwa tun daga ran da ya tafi ku bani Huzaifa yace in ajabana yake yadda kowa ya dauka shi ya dauka a gadan bayan shi ya wuce bai je gidan mutumin bai wuce gidansa yace ya tarda ana dafa abinci ya hada da taskon dafa abincin murhu da abinci yace wallahi haka Umar ya dauka ya tafi da shi gidan mutumin nan saboda yaran da yaji suna kuka yace abincin bai nuna ba yace ranar juma'a ne yana da hudu ba fata juma'a yace amma wallahi sai da naga Umar ya duka yana hura wuta da bakinsa har gemun shi yana taba kasa toka yana dawo mishi yace Umar bai bar gidan nan ba sai da ya tabbatar ya ga yaran nan suna dariya suna wasa yace to abin da yasa nake gaya muku wannan magana shine lokacin da lokacin sallar juma'a ya zo Umar ya hau minbari yana huduba yace ina sahun gaba ina zaune cikin Umar ya wani irin ƙara ya ruge yace duk jarintan Umar sai da ya sa hannunsa ya rike cikin sa ya shiru sannan daga baya yana huduba aka ji ya tsaya ya ce farqir aulati farqir lam tashba hatta yashba bina almuslimin ya kai ciki kai ruji kai kulle kai duk abin da zaka yi ka dade ba kai ba wallahi ba zaka ci abinci ba sai yayan musulmi sun koshi zalika Umar wannan shine Umar me yace make shi wallahi qur'ani wallahi qur'ani so duk irin wannan ana so ki rinka yawan karanta alqur'ani kan ki zama baki karanta alqur'ani karatun qur'ani yana muku taimako yana ma mutum taimako akalla guda uku na farko yana taimaka ma mutum saukin mutuwa da kalmar shahada idan mutum ya lizumci karanta qur'ani ko daga alantar zuwa lati kike yi ya zamto dai kina da wani lazumi na karanta qur'ani wallahi karshen rayuwarki zai yi kyau saboda Allah bai tozarta wanda ya tsaya kan qur'ani saboda darajar da littafin ke da shi a wurin shi na biyu qur'ani yana roƙa ma mutum gafara lokacin da yake kwance a cikin kabarin shi kafin a tashi alkiyama imamu shatibi ya kawo yunashidu fi irdahi ko a gaba yace su'ulan ilahi muwaffala qur'ani zai rinka roƙon ya Allah an tashi alkiyama wance yar wani jikan wani Allah ka bani cetanta ya Allah ka sa kada ta cutu da azaban wuta qur'ani zai ta miki wannan kina kwance kabari shi kuma yana roƙa miki gafara to sannan zai cece ki a filin alkiyama kuma zai daga darajar ki a gidan aljanna yan uwa musulmi yana daga cikin abin da zai sa ku kwadaitu da haddan alqur'ani karki ce ai na girma a ya akai kin girma kice ba za ki iya hadda ba amma kike haddace farashin zani a kasuwa ba zan ku kun fahimce ni ba ya kai ki ce aya ba zai shiga ba amma kin san farashin zani a kasuwa musamman yanzu da sallah ya zo a ce ai corona dai ta lalata kasuwar a bara fa 6500 yanzu har 9000 a kin rike kin muraja'an tun daga na bara har da na bana sannan aya ce ba za ki kanku yi haka shi ilimi ana neman shi ne kawai ka dauka komai zaka iya ka cire tsoro ka dage ka shiga kai kundin bala kai kunan farin wake ka shige to sai Allah ya baka daidai da abin da ya dace da kai shikenan sai ma rahama mun fahimto amin ya Allah ku saboda haka ku gane daga cikin darajar alqur'ani da ma'abutansa shine annabi sallallahu alaihi wa sallam idan aka samu mace mace da yawa ya zamto za a rike mamata da yawa a kabari fiye mutum fiye da daya a kabari daya ana yin haka idan an samu dalili ya faru kamar misali annoba an samu mutuwan annoba ko irin mutuwan mutane da yawa in an samu irin wannan ana iya sa mutum fiye da daya a cikin kabari daya to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka samu irin wannan mutuwan a yakin Uhud da yazo zai rufe sahabbai abin da ya fara tambaya a wurin shine wane ne fi kowa yawan haddan alqur'ani a cikin su sai a ce fulan wane shi yafi kowa yawan hajja sai ce qaddimuhu ku sashi a gaba sai ce thumma man sai wane sai a ce sai wane shi ma yana da izifi kaza amma bai kai na wane ba sai ce ku sashi a bayan wancan din to hatta a gawawwaki Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fifita na mai qur'ani da wanda ba shi ba a nan duniya ma haka yake in an zo za a yi limanci akan ce wanda ya fi kowa qur'ani ba muna ramadana ba yanzu ba kuna ganin muhaddatan da suke amu da alqur'ani ba kuma kar ku manta fadan Allah ne fa ake su kuma suke gaba ta balake su ke ba a ce kina ciki ba an gane ko yawa to wannan shine sai abu na uku daga cikin abubuwan da suke kai mutum gidan aljanna shine sadar da zumunci jama'a kun ji mene sadar da zumunci abu na uku da ke kai mutum aljanna shine sadar da zumunci manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa Allah ta'ala ya halicci zumunci ya sagale ta a ƙarƙashin al'arshin ta zumuncin nan tana cewa ya Allah duk wanda ya sadar da ni shi ma ka sadar da shi ya Allah duk wanda ya yanke ni shi ma ka yanke shi daga rahamanka hatta yanzu da nake magana da ku abinda zumunci take faɗi kenan ƙarƙashin al'arshin Allah da nassin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallam kun san duk abinda kuka ga ku lura da kyau duk abinda kuka ga yana kai mutum can cikin gidan wuta to kishiyarsa kuma yana kai mutum gidan aljanna haka nan duk abinda kuka ga ya ɗaukaka darajar mutum aljanna to kishiyarsa yana nutsar da shi a gidan wuta yanzu ba gashi zumuncin tana faɗin cewa duk wanda ya yanke Allah ya yanke shi ba to bari ma ku ji annabi sallallahu alaihi wa sallam wata rana yake faɗa ma sahabbai yanda ake hawa siradi ranar alkiyama yace idan aka hau siradi siratin nan yace jahannama baka ce irin shi ma siradi yana nan baki wulik kaman bakin niqabin kullun da aka dinka da bakin zare ke kankin kikai haka ba lalle ki ga zaren ba amma kuma yana nan a jiki to kaman haka siradi yake akan wutan jahannama wanda Allah sallallahu alaihi wasallam ce za a yi tafiya akan siradi tafiyan shekara 500 wallahi da ni da ku duka sai mun hau Allah ya riga ya zartar ku karanta suratul maryam wa in minkum illa wariduha babu wani daya akan ku sai ya gitta ta saman siradi Allah ta'ala ya buga ta mai ce kana ala rabbika hatman maqdiya ga ina suratul maryam yace ni Allah na riga na zartar kuma na yanke ba wanda ya isa ba zai hau ba kowa sai ya hau shi tun daga annabawan cikin ku har mabiya Allah ya ce thumma nunajjil ladina taqaw idan aka hau zamu kubutar da wanda suka ji tsoron Allah Allah ka sa mu a cikin su sannan ya ce wa nadharu zalimina fi hajatiya zamu bar azzalimai wanda suka zalunci kansu gurfani a cikin wutan jahannama Allah ka tsare mu ka tsare yan uwan mu wanda suka mutu da wanda suke rayu to wannan shine annabi sallallahu alaihi wasallam yake bayani yace siratin nan akwai wanda za su wuce shi kalbarki wanda Allah sallallahu alaihi wasallam yace wanda za su tsallake siradi tafiyan shekara 500 din nan yace wallahi kaman walkiya haka za su wuce fit sun gama har sai sun tambaya an ce za mu hau siradi mun karanta sai a ce ai tace kuka wuce yanzu ne har kun gama saboda ayyukan fit din ayyukan ya cancanci ai musu haka to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya rinka rage fit din yace kun makarrih wasu mutanen kuma za su zo gudun sa kan siradi kaman iska kun ga iska bai kai walƙiya gudu ba yace to ana tafiya wasu kaman mutumin da ke kan ingarman doki yana gudu kai annabi sallallahu alaihi wasallam bai gushe ba yana baya sai da yace wani zai zo ya wuce siradi na yankan shi saboda ya faɗi cewa siradin ahda min as-sayf ya fi takobi kaifi inji annabi sallallahu alaihi wasallam yace kaifinsa ya fi na takobi sannan kaurinsa kuma kaman tsilin gashin idanki ne in za ki tsin ko gashin idanki ki iya kallansa to siradin nan kaurinsa kaman haka ne kuma wurin kaifi ya fi takobi kaifi kaman ki ce dai kaman tsinin reza yake to haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yace wasu za su wuce siradi na yankansu yana fata-fata da namansu kaman naman kwata yace amma dai za su sha da kyar za su tsallaka kafin su jinya su samu rahamar Allah to me yasa na kawo muku wannan hadisi shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace sanda aka hau siradin nan ana tafiya Allah ba daukin sarki zai dinka jeho zumunci za umurci zumunci tana shiga tsakanin mutane kaman kugiya kun san kugiya da ake kama kifi wannan abinda kifi ke kama a fisgo shi daga ruwa to haka jijjikinta Allah subhanahu wa ta'ala haka ya siffanta ta yace za ta rinka shiga cikin mutane tana jittawa tana fita ba ruwanta da kai inda kana fadar da zumunci wa take nema manzo Allah subhanahu wa ta'ala yace mutumin da ke yanke zumunci shi take nema Allah subhanahu wa ta'ala yace za ta rinka kama naman mai yanke zumunci tana tafiya da shi wani ma idan laifin nasa yayi yawa ta kama inda babu tsoka yace to zaka tijje shi ta jefa shi wutan jahannama dama ita ce a kasa Annabi sallallahu alaihi wa sallam yace wallahi a wannan rana da za a hau sirari yace mu dai annabawa an riga an kubutar da mu ga mu can a ƙarshe muna hango tahowar kowa na ga tahowar al'ummarsa yace ga mu can a ƙarshe muna hangen zuwan kowa yace ku sani mu kanmu annaba da manzanni da Allah ya zaɓe mu yace wallahi ba abin da muke iya faɗa a wannan lokacin banda rabbi sallim rabbi sallim rabbi sallim rabbi sallim wannan kare suke iya faɗi Allah ka kubutar yana ga yadda ake zuba cikin mutan jahannama shine Allah kula zai ce kawai abin da faɗa Allah a kubutar Allah a tausaya Allah a kubutar yace abin da kawai muke iya yi kenan amma ba wanda muke iya tsina namu wani abun banda wannan addu'an da zamu rinsai ina fata mun fahimci wannan to sannan tunda wannan azaba ne ko ta bangaren ni'iman kuma zumunci zumunci yana sa daga darajar na ƙasa aljanna koma na sama duk waɗanda suka tsaye da zumunci suka shiga aljanna ran alkiyama sai aka samu fifikon daraja a wurin Allah a cikin su to daga cikin rahaman wannan zumuncin Allah na cewa ɗauko wanda ke matsayi na ƙasa a kai shi matsayin wanda yake can sama ba wai a sa shi a gidan wanda ke saman ba a'a su ba a ba su irin wannan matsayin don su rinka haɗuwa da junan ku karanta suratul hadid da Allah ya ce wallazina amanu wattaba'athum dhurriyyatuhum biimani sai ya ce mene alhaqna bihim dhurriyyatuhum wama alatnahum min amalihim min shay duk wanda yake da imani ya mutu da imani ya samu aljanna ƴan uwansa ma suka shiga aljanna Allah ta'ala da kanshi ya ce za mu hada shi da ƴan uwansa za mu dauko na ƙasan mu kai su sama ba tare da shi mun rage komai abin da muka bashi ba to in ba zumunci ba wa zai maka wannan aiki jama'a kun fahimci wannan to dan haka abu na biyu dai shine daga cikin hanyoyin samun aljanna akwai zumunci abu na uku a gurguje na ga lokaci na hararana daga cikin hanyoyin zuwa aljanna akwai hakuri duk wanda kuka ga ya je aljanna sai da ya hakuri shi yasa gaisuwan farko da za a yi ma wanda za su shiga aljanna ya Allah ka sa mu na cikin su dan tsarkin sunayenka gaisuwan farko da mala'iku za su yi ma yan aljanna za su ce da su ne salamun alaikum bima sabartu salamun alaikum bima sabartu kai amincin Allah ya tabbata a gare ku sakamakon namijin hakurin da kuka yi Allah na cewa a gaya muku fa nema uqubad dar to karshe dai tayi kyau za ku gama makon arziki daga Allah za ku ga farin ciki za ku ga hutu za ku ga abinda ba ku yi tsammani ba lalle kasuwancin ku tayi riba abinda za a faɗi kenan to amma hakuri yana da ɗaci hakuri yana da wahala ƙwarai da gaske shi yasa babu wani kyauta da Allah ke ma ɗan adam fiye da hakuri malamai suke ma hakuri kirari suke cewa law kana sabru rajulan la kana rajulan salihan suka ce kai jama'a inda hakuri mutum ne wallahi da an ga mutumin kirki kun gane abin da suke nufi to wannan ku duba ku gani yanzu azumi ne a bakin mu wannan abin da muke duk a cikin hakuri yake kina da abinci a gida amma kina kallon shi kika hakura ko zaki iya ci ki share bakin ki fito ba wanda ya sani amma kuma saboda kina fatan abin da yafi wanda zaki cin anan sai kika bari to a takaice ɗan uwa musulmi hakuri yana wurare guda hudu ko uku malamai sun kasafta hakuri ana hakuri ne a wurare uku zuwa hudu na farko hakuri wurin bin Allah saboda bin Allah jarabawa ne rayuwar ma gaba ɗayan ta jarabawa ce Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala Allah ya halicci rayuwa da mutuwa ne dan ya jarabe ku ya ga wani kyautata aiki kana son mutum yana son ka sai Allah ya dauke shi ya raba ka da shi kana son shi yana son ka sai Allah ya jarabe ka ba kuma dan Allah zai san shi bane ba kuma dan kai tozar ta ka ba amma ana so ne a ga kai ma ka gane kana da gatan da yake wanda ka rasa shi ne Allah duk abin da ka rasa a duniya duk mutumin da ka rasa a duniya bai kai Allah ba to ka koma ka dogara ga Allah sai ya tsaya maka a mafakin wanda kake tunani to ana hakuri wurin bin Allah sannan na biyu ana hakuri wurin barin saban Allah wannan shi yafi wahala na farkon yafi na biyun sauki an gane ko barin saban Allah yana da wahala saboda me duk yawanci dan adam aka bashi dama kusan sai ya kauce sai dan Allah ya tsare shi in aka bashi dukiya da wuya bai almubazzaranci ba an bashi mulki da wuya bai zalunci ba an bashi ilimi da wuya bai girman kai ba duk zaka ga akwai wadanda to hakuri wurin barin saban Allah wannan shine mataki na biyu na uku shine hakuri a wurin abun da ke dawowa na cutarwa sakamakon bin Allah dan duk wanda zai bi Allah sai an samu wani bangare na jarabawa da zaka ga an yi masa ko a zuriyarsa ko a jininsa ko a lafi ko a kaza to sai na hudun su shine hakuri akan kaddaran Allah wanda yake mai radadi kamar rashin lafiya ko kun ga ayran dan adam baya so dan adam na san lafiya kwarai da gaske dan adam na san arziki to Allah bai baka ba sai kai hakuri ba lalle bane kai kana hangen arziki a matsayin rahama ya zamto kuma rahama ne in ka same shi akwai da yawa wanda sun nema da aka ba su ba sai suka bar Allah wannan ba abin da ya dace ba Allah subhanahu wataala yana faɗa cewa innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab din mai hakuri Allah yana saka masa ayyukansa ba tare da kididdiga ba don haka duk wanda ke son ya samu ladan da babu awo a cikinsa sai dai a rinka kamfato masa ran alkiyama to ya rinka yin hakuri Allah ya sa mu dace abu na biyar da ke kai mutum zuwa aljanna shine kyautata ma makwabci kyautata ma makwabci Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa wallahi bashi da cikakken imani wallahi bashi da cikakken imani wallahi bashi da cikakken imani har so nawa so uku sahabbai suka ji tsoro suka ce waye wannan manzo Allah ya shiga uku ya tabe haka sahabbai suka ce yace shine mutumin da bai da amintuwa kan cewa makwabcinsa ba zai cutar da shi ba wannan akwai ban tsoro kwarai da gaske saboda mu a yanzu irin rayuwar da muke yi kusa in ba aita ba mutumin farko da kake tsoro makwabcinka to wannan ku ba alama ce ta imani ba alama bace ta mutanen kirki wannan shine na farko na biyu Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa mala'ika Jibril bai gushe ba yana sauka yayin mun wasilci yayin mun magana game da makwabci da haƙƙin makwabtaka yace har sai da ne tsammanin cewa idan makwabci ya mutu za a ce wane ci gadan wane saboda makwabcin shi to ko duk abin da zai sa a kamanta batun gado ya shigo ba karami ba to kamar yadda na gaya muku dazu idan kuka dauka ta ɗayan bangaren kuma sai ku gane cewa ashe din me kyautata ma makwabcin shi na farko shine imani ne akwai alamar imani a tare da shi sannan na biyu din me kyautata ma makwabcin shi da alama yana kusa da Annabi sallallahu alaihi wa sallama saboda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya rinka kyautata ma makwabcin shi wanda har hakan yasa wasu wanda ba musulmai ba suka rinka musulunta abu na ƙarshe wanda zan takaita a kansa daga cikin abubuwan da ke kai mutum gidan aljanna shine afuwa da yafiya da rangwame wannan wata ɗabi'a ce wanda ba mai iya yin su tsakani da Allah sai wanda yake wato yana da matsayi babba a wurin Allah saboda a rayuwa babu abu mai cin rai kamar ka ga haƙƙinka a danne maka haƙƙinka ga abinda naka ne a hana ka sannan na kan ba kuma a biyo ka a lalata shi to irin wannan idan dan adam ya samu dama in ba wani iko na Allah ba sai ya wuce iyaka daga inda shi kuma ke so ya tsaya to yafiya da rangwame yana sanya Allah ya sa mutum a gidan aljanna a wannan gaban zamu yi misali da sayyidina Abubakar ne radiyallahu anhu ku duba lokacin da aka yi hadisatul ibd aka kirkiri zalunci aka dora shi a gidan annabta gana na Aisha radiyallahu anha wannan labari mai muni bakin labari na ƙarya da kage wanda munafukai dama sun saba haka a lokacin da aka zo yanayi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya daina mata magana fa sai dai ya bude kofar ɗakin ta ya ce kin kwana lafiya ta amsa kawai sai ya wuce. Wannan wani irin azaba ne. Gaba daya kai karshe sai da tazo tace ma annabi sallallahu alaihi wasallam tana neman izini a barta ta koma gida ta zauna. Yarinya karama ai shekara 16. Da taje gida tana kuka take cewa ni ne za a kamanta wannan a kaina. Ta samu mahaifinta tace yanzu ba za ka je ka samu annabi sallallahu alaihi wasallam kai magana da shi ba. Yanzu tsakani da Allah ni za a yi wannan sai ka fashe da kuka. Abin ya fi karfin harshen ta yi magana. Kun san duk maganar da ya fi karfin harshe kwalla ke yin ta. To haka ta shiga cikin damuwa ku duba karfin imani irin na sayyidina Abubakar. Abin ya dame shi. Kuma dole ya dame shi dan duk wanda ya taba maka tsatso ba za ka taba san shi ba a duniya. Duk wanda ya taba jininka ba ka san shi. Haka Allah ya halice mu. To amma duk da haka sai da ya karfin hali ya ce mata wallahi ba rikici. Duk hukuncin da annabi ya dauka kan ki nima shi ne matsayata. Duk abinda annabi ya nima na yadda da wannan abin ne. Ana zaune sai gashi Allah ta'ala sai da ya saukar da ayoyi guda 13 a cikin suratul nur yana wanke ta yana tsarkake ta akan wannan abin da aka daura mata. Innal ladhina ja'u bil ifki usbatun minkum. Har Allah ya dawo yana yabanta yana tukan mamuminan da basu kare ta ba. Laula istamitumuhu dhanna almu'minun. Allah ya ce me yasa sannan kuka ji labarin nan ba ku kyautata mata zato ba. Me yasa ba ku yi kaza? Me yasa ba ku yi kaza? Ana zuwa da bincike sai gashi abinda nake so ku gane shine daga cikin wanda suka ririta wannan fitinan suka yada ta suka bata mutuncin suka nemi su bata mutuncin gidan annabta akwai wanda sayyidina Abubakar din nan shike masa riga shike bashi tuwo gidansa yake zauna bai bambanta tufafin shi da tufan dan da ya haifa sai gashi da shi ake wannan duk kullakullan shine sayyidina Abubakar yace da shi har abada ba ni baka kuma ba dan kai mana na Aisha ba sai dan gidan annabta da ka nemi ka bata yace da yata kai ma kadai da na hakura da kai amma tunda ka nemi ka bata gidan annabta ba ni baka har abada bar min gidana to shine sai Allah ya saukar da aya yace wal ya'fu wal yasfahu kun gane ko ku yi rangwame ku yi yafiya ku kauda kai ku yi kaman ba a yi ba da yake Allah ya sa abin yana da wahala yana da nauyi sai ya gwama maka da abin da zai sauƙaƙa maka wannan tunanin sai ya ce ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum da nace ku yi kuke jin akwai wahala ashe ku ba ku so kuma Allah ya yafe muku ne kun bayyana magana to in ka tuna kai ma kana so Allah ya yafe maka sai ka ji sauƙin yafe ma wani shi yasa ita kanta na Aisha kun san mata taba haihuwa ba ko amma ummu wani yake ce mata ummu Abdullahi Allah ya muku albarka wannan Abdullahin fa da ake mata alkunya da shi danyarta ne Asma bint Abi Bakr Abdullahi bin Zubair Zubair bin Awwam shi ya haife shi Abdullahi bin Zubair bin Awwam ne wannan kusan ita ta rike shi ita ta raine shi amma shi laifin da ya mata a duniya shine da wannan abun ya taso yana cikin wanda suka ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ko ƙarya ne ko gaskiya ne a fake ka saboda a tsarkake gidan annabta to kun koga in ci kashin kan kun fahimci magana kada danya ta ka fito gidan mu kai mun wannan ai sai wahala zuciya kun mu ne yanzu ba za mu yi dauki sai ba hajjin ka ya hau 320 ko ba haka ba tunda ai a asali abin da za a tsammani shine ya kare ta kuma hakan ya kamata ba jininka ba dan uwanka ma na addini in ya kuskure kamata haka tsara mutunce shi sai ka kete shi ka gyara mai laifin shi kar ka bar shi akan laifi amma kar ka tozarta shi kar ka wulakanta shi kar kuma ka bari a wulakanta shi ne alaman hankali to shi haka yayi mata da aka zo bincike nuna ya faɗi maganar da Allah ya tsarkake ta sai ta ce mishi la ukallimuka abadan ta ce wallahi har in mutu ba zan ƙara maka magana ba ba ni baka haka ta gaya mishi to kun sani cewa Abbas babba nan sallallahu alaihi wasallam yayi tsawon rai kuma dattijo ne dan ya girmi mahaifin annabi sallallahu alaihi wasallam ya girmi mahaifin annabi sallallahu alaihi wasallam Abdullah to shine wata rana suka yi mitin a su sabai suka ce ya kamata ai sulhu tsakanin nana Aisha da dan nan nata tunkan mu bar duniya ya za a yi suna zuwa sai suka ce biyo sai tsaya a bayan su suka je suka mata sallama a safanta ta amsa sallama suka ce ana dukun mu shigo suka ce eh ku shigo suka ce dukan mu bata san da shi ba dai ke ta san sahabbai ne kuma ta ji muryan wanda ya girmi ma mahaifin mijinta ai ba zai nema ta hana shi ba sai ta ce eh ku shigo dukan ku suna shigowa ta ga Abdullahi bin Saud sai ta miƙe kallon shi ma ba ta sanya a duniya tana miƙewa shine Abdullahi shin je Abbas ya ce mata makaniki daya inda kike ya ke sai fara mata kirari yace in ba a samu tausayi gidan annabta ba ina kuma za a samu tausayi idan ba a yafiya a gidan annabta ba wani gida ne sai ya samu kamala sai fara zuga ta wallahi da ta zauna kawai sai ta fashe da kuka ke kuka tace nazartu wan nadru shadid na riga ni alwashi ba ni bashi kuma alwashi na wallahi har gaban Allah mai karfi ne yace mata to da kike alwashi kuma ai Allah mai rahama ne duk abin da ta faɗa sai ya dauko girman Allah kun san mumini kuma ka katanga Allah gaban shi ka gama da shi yace ba su fita ba har sai da ta yafe mu tace za ta kafara na rantsuwar da tai to kun ga a gace sai gashi Allah ya yabe ta ita ma ya yafe mata annabi sallallahu alaihi wasallam yayi mata Allah ya mata wani irin gata wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya karshe jinya dakin ta ya mutu akan kirjinta kuma yayi atsuwaki da yawunta a ƙarshen rayuwarsa kuma aka rufe shi a dakin ta duk wannan fa yana daga cikin tagomashin wannan yafiya da abuwan da ta yi a baya to saboda haka ya koyan uwa musulmi yana daga cikin abin da ke taimakon mutum bayan samun aljanna da rahama shine ya zanto a zuciyarka babu kulli game da wani musulmi Allah ya koyar da muminai cewa kar mu zanto masu kullata a cikin zukatanmu don Allah ya ce mu rinka fadin wala taj'al fi qulubina ghillan lilladheena amanu Allah kar ka sa mu rinka jin wani haushi da takaici game da wani musulmi ko dan mun ganshi da wata ni'ima ko dan ya taba mana wani kuskure a'a yanda ya mana kuskure mu ma muna ma Allah kuskure Allah ya ba mu ikon to saboda haka ina ganin ni ma dai ya kamata in tattara inawa anan a takaice dai a rashin ruwa a lola an samu an yi taimama abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ta'ala ya sa mu tarayya a lada uwan gayyata uwar taro gaba daya na sha faɗi ga ta nan mutu suka sun suka raine mu duk muna fita da taya da gudu a kamo mu a yi mana wanka a tsakar gida ai kaza duk gashi nan Allah ya tsawaita rayuwarmu dai muna tare Allah ya ƙara mana tsawon rai ƴan uwanmu da suka rasu Allah ka yafe musu iyayenmu da suka rasu Allah ka ji kansu da rahama dukkanin ƴan uwanmu musulmi da wanda muka san su da wanda ba mu san su ba Allah ka gafarta musu wanda suka riga mu wanda suke cikin tsanani da kuncin rayuwa Allah ka fi mu sani su Allah ka yaye musu damuwar da suke ciki Allah ka yaye musu damuwar da suke ciki wanda ke cikin rashin lafiya Allah ka bashi lafiya wanda ke da wata bukata ta alkhairi Allah ka biya masa bukatun sa da alkhairi subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته